Daga murya Amurka a Washington DC. To jama'a barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. A duk ranar Alhamis, shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwan da suka shafi kiwon lafiya. A yau 28 ga watan Disamba na shekarar 2023, zamu waiwaye ne akan muhimmancin kiwon lafiyar mace. Ke yake masu sauraron mu a cikin shirin namu ne wakiliyar sashen Hausa ta zanta da kwararriyar likita akan wannan batu. Sannan kuma zamu ziyarci filin kwalamar mu sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Sauraron mu ba tare da bata lokaci ba zamu je ga tattaunawar da wakiliyar mu Binta Ibrahim tayi da kwararriyar likita wato Dr. Lubabatu Abdulrashid, kwararriya akan kula da lafiyar mata dake asibitin koyarwa na Barau Dukku a Kaduna, wadda za ta yi mana bayani akan muhimmancin kiwon lafiyar mata.
Yan aji barkanmu da sake saduwa da ku a cikin ajin namu ne da gobe. Zamu tattauna abin da ya shafi bangaren kiwon lafiya ne. Muna tare ne da Dr. Lubabatu Abdulrashid wacce take daga asibitin koyarwa na Barau Dukku a jihar Kaduna, tana bangaren kiwon lafiyar mata wadda kuma take ma'aji ne na kungiyar likitoci mata na Najeriya wato M1. Za mu tattauna ne akan lafiyar mata wato gabaki daya, mace tun daga tasowanta zuwa a lokacin da take haihuwa har bayan ma mace ta gama haihuwa. To al'ada dai abu ne wanda take da ƙarfi musamman arewacin Najeriya, musamman bangaren Awatayya. Lafiyar jikin mace gabaki daya zaki ga abu ne wanda a gidan miji ma yafi ƙarfi, saboda anan ne za a ta samu ciki, za ta yi renin cikin, za ta haihu. Al'adu da yawa sun shafi idan ta haihu, akwai abubuwa da ake na al'ada wanda yake shafar lafiyar ta. Kamar wanne ne take da ƴancin da za ta ce ba za ta yi ba ko kuma a bata?
Wato kamar yanzu misali bangaren Hausa, al'adu bayan haihuwa akwai muna ce masa harmful practices da ake yi, kamar su wankan jego, kamar wasu abinci haka, sai a ce an yi mata iyaka da cin waɗannan abincin cewa za su haifar mata da wani illa, don ko suna da amfani
ko sai haifar ma jaririn da
ta haifar ma jariri, ko kuma wasu abubuwa kamar su cire belu da sauransu. Sannan musamman ma ga in ɗa mace ta haifa, akwai wani abu da muke ci da ake ce ma yankan gishiri, da shi ma yana da illa. To duka wannan
wa ake wa yankan gishirin
ita ya baby din
to
a tunanin su tun duk da ya dauko asali ne tun daga can zamanin da har su Egypt da sauransu duk sun yi wa'annan abubuwa, kuma ba arewacin Najeriya kaɗai ya shafa ba, har su kudanci da sauransu. Za ka ga in mace aka haifa za mata yankan gishiri, shi ma kala
kamar kaciya kenan,
kamar eto kaciya ma yana cikin group din yankan gishiri. Akwai sabuwa da suke yi ana sa ran wai idan aka yi hakan za ta kasance ba za ta dinga bin maza,
wato kamar za ta kame kanta, amma cire mata abin da zai kawo sha'awa.
Sannan ko kuma in ta zo haihuwa suna tunanin ko zai iya sa komai ya zo da sauki, to shi ma yana da illa. Kin ga nan gaba idan ta girma, wani ma sai ta zo haihuwa sannan sai ta samu wannan matsaloli. To duk wa'annan ya kamata a ba mace ƴancin zaɓan abin da take so akan yarta da ita kanta ma. Su wankan jego haka tana da ƴancin ta ce ba za ta yarda da shi ba, saboda yana kawo ma ya sama har zuciyarka ta fi heart failure.
Ba dole bane dama mu sai dai wanga?
Ba dole bane. Ba ma a san wankan jego. Saboda wankan jego yakan ƙara ma yakan sa shi zuciya wato heart ya ƙara mai aiki. Sai kaga yayi ta aiki yana aiki yana aiki har yazo ya kasa. To sai kaga bayan kwanaki kadan wata kafin ma 40 ta fara kumburewa. Yana haifar da ciwo sosai wannan har a rasa ta. Yawanci mace ta haihu ga duka matsalolin da ta yi ta samu a cikin ciki tun a cikin ma wata majininta ya hau tun tana da cikin wata kuma dama ta samu karancin jini sanda take da cikin wata ta samu wasu kuma matsaloli wanda suke da alaka da ciki so idan ta haihu jikinta yana caccanzawa shine za ta samu wayannan matsaloli duk su kau ta dawo normal kamar yadda kowa yake to sai kuma ya kasance gashi ta haihu sai aka kawo al'adu kala-kala aka ce a'a ba za ta ci wannan da wannan da wannan da wannan ba bayan kuma wayannan abubuwan su ne za su kara mata jini a jiki taimaka mata wurin fitowa daga cikin wancan matsalan da ta shiga sannan wata mata ma yi zuban jini a cikin haihuwa wurin haihuwa so jini bai ishe ta a jiki ba an zo an hana ta cin abincin da zai kara mata jini sai kuma a samu matsalolin kuma su karu su zama complicated to haka kuma idan aka zo wurin maganan wanka macen da ta haihu tana bukatan iska mai kyau saboda wasu bangarori na jikinta su samu wannan enough oxygen din don ta koma yadda ya kamata yadda take da kafin ta samu ma ciki to sai kasance za a ce za a rurrufa winduna gaba daya a rufe kofa saboda ba a son ta samu sanyi da sauran su ko kuma saboda jariri to wannan ma zai iya ja mata illa jiri ya riga dibanta da rashin jini a jiki mun ma sai kaga ma an samu suna suma haka da sauran su sai kuma a koma a garzaya asibiti har kuma idan aka zo aka ce mata a'a dole sai ta amfani da ruwan zafi tafasasshe wanda ba a ma san ma sai ya huce kaga gaba daya daki ya tunnike bayi ma babu ma iska gaba dayan shi tararin ruwan zafi wannan ko ga mai lafiya wanda ba haihuwa yayi ba wanda komai na jikin shi yana nan intact wato ba wani matsala a ciki aka sa mishi irin wannan babu iska zai iya samun matsala ya kamata a kiyaye duka wayannan abubuwa na al'adu a tambayi masana abinda ba sani ba wurare da yawa kamar yanzu mutanen dake zaune kasan waje haka da sauran su ai ba su san wani wankan jego ba kuma lafiya lau suke
kina nufin nan kadai ake wankan jego
yawanci kamar nan kadai ne ake wankan jego even though su din ma suna amfani da dan ruwan zafi haka su ce za su dan sha ruwan dumi amma ba wai a ce ana wannan wankan ruwan zafin ba har da ganye ko kuma a ce da towel da sauran su wanka da ruwa daidai misali ba laifi saboda a lokacin da mace ta haihu ya kamata tana wanka da ruwan dumi haka kadan daidai sannan kuma tana dan wanke gabanta da ruwan dumin ma saboda ko ina gabobin jikinta a bude suke a wannan lokacin yana da kyau hakan amma ba wai ruwan zafi da yawa ba
ba irin wannan tafasashin da yake
tafasashi ba abin da ya kamata ta samu shine abinci mai kyau idan ta haihu abinci mai kyau
ta sa da ƴancin ta ci abinci
shine ma abin da ya kamata a bata wanda zai maida dukkan wasu abubuwan da ta lose a lokacin ciki da kuma lokacin haihuwa to kuma ya kamata idan mace ta haihu a samu wanda zai zauna da ita wanda zai kula da yaron ta saboda yanzu a asibiti muna da cases da yawa wanda sun haihu sun samu kamar tabin kwakwalwa muna ce mishi peripheral psychosis haka akwai ma wasu bangarori na fannin psychiatry wato tabon kwakwalwa da zai iya samun mace dama ko da ma lafiya lau komai lafiya ta haihu ana ce mishi peripheral blues shi ma to duk wannan lokacin mace tana bukatar hutu tana bukatar goyen baya na wurin mijinta da ƴan uwan miji gaba daya ya zama ana tare da ita ana kula da ita ana kula da baby ballanta na haihuwa na farko bata saba da haihuwa ba bata san meye wannan ba ta shiga wannan abu da muke cewa motherhood kenan bata san meye za ta yi ba ya kamata a bata goyen baya a taimaka mata wurin rike yaro
wato sabon rayuwa zama uwa
rayuwa ne yawa da wurin shayarwa da sauran su
haka
Bye.
Jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Da fatan dai kuna amfana da shirin. Ga ci gaban tattaunawar.
Likita mu koma baya ga maganar haihuwa kin ce mace tana da yanci ta zabi lokacin haihuwa da kuma yawan ƴaƴan da za ta haifa to wani bangare ta yaya za ta wato kaddamar da haka ya wannan yanci ne ke a wurin ta yaya inani daidai yancin nata maganar ƴaƴan da za ta haifa kuma wani mataki za ta iya dauka
to kamar yanda muka yi magana cewa ya kamata ta dau matakin yi ma shi abokin zaman nata bayani cewa gashi ga abin yadda muka fuskanci rayuwa ga abin da muke yi a mu manoma ne kuko mu kaza ne ko kuma a muna makaranta da sauransu ya kamata mu ba kanmu lokaci kaza za mu fara hayayyafa ko haka kuma aka fara haihuwa ta nuna mashi cewa mace tana da matsaloli da yawa da zai iya faruwa da ita idan ta dubinci ta take haihuwa kurkusa haka especially ta fannin jini din bata ga mai da jinin da ta zubar ba ta ƙara samun wani cikin to wannan ya kamata tsakanin su ne masu ma'aurata din ko kuma wanda take tare da shi partner dinta su ma juna uzuri ta yi mashi bayani yanda zai gane sannan su san adadin su duba yanda rayuwa yake yanzu ba wai mun ce wai yawan yaran bane yake kawo talauci da sauransu a'a yanda ma zaka tarbiyyatar da yaran da sauransu shi ma yana da wahala yanzu so su zauna su yi magana tsakanin su ne wannan idan ta mai bayani da kyau sai dai inda ya bijire ya nuna cewa a'a shi fa bai yadda ba kuma abin yanzu zai taba lafiyar ta to nan kuma za ta iya kai shi gaba kamar su organizations da muka ce ko kuma likitoci ma in ta zo za a iya yi mishi bayani yadda zai gane bayani na fahimta kamar idan ta kawo shi wurin ta kai maganan gaba idan bai gane ba ya zo ya samu likitocin za a mishi bayanin dukkan illolin da zai iya samunta da shi kuma nashi shi kanshi idan tana da ƴaƴa da yawa misali za ta iya ta kula da mijin
yadda ba tare da tazara ba
kuma ba za ta iya ta kula da yaron da ta haifa da ba na farkon hankalin ta zai koma akan karamin ne mai tasowa
da kuma wannan shi ma yana kuka
kuma wancan shi ma yana abin sai a samu matsaloli da shi yaron da shi kuma shi kanshi mijin kuma idan aka samu matsala da yaron ya fara ciwuka da sauransu shi kanshi mijin ma zai samu matsala wurin kula da shi saboda resources din da zai amfani da shi yayi wani abin da shi za a koma ana biyan kudin magani da shi
to likita shi kanshi mijin ma zai samu
kulawar matar ba haka ne saboda za ta bashi attention batun daga yara kanana ba za ta juya tana kula da wani
da babba ba mun yi magana akan wato yancin da matan suke da shi da kuma irin yaya lafiyar ta yake tun daga lokacin tasowar ta wato tashin balagarta zuwa ɗakin miji da kuma fara haihuwa kuma kin ce bayan nan ma idan sun gama haihuwa akwai cututtukan da za su iya biyo baya ta sakamakon irin abubuwan da aka zartar lokacin da ake da ƙuruciya sai an girma kuma mace ta samu cututtukan da a lokacin ya kamata a ce hutu take yi na tsufa sai kuma ta haɗu da wayansu iftila'i na misali gida ciwon daji na mahaifa da sauransu dami aka fi yi wa hawan ƙawara game da ƴancin da mace take da shi akan lafiyar jikin nata a nan arewaci
to yawanci gaskiya a da can auren wuri shine muke fama da shi amma jama'a sun fara ganewa yanzu an dan rage to some extent yanzu abin da aka fi ma hawan ƙawaran shine kaman maganar haihuwa da tazara yawancin mazajen zaka ga su za su ki si understanding ba za su yadda ba ko da wurin wani zai ce shi sam ba za a yi tsarin yali ko kuma shi sam ya riga ya san cewa idan an yi wannan tsarin yali wani lokaci saboda wasu matsalolin da ke zuwa da shi wanda shi kuma akan nashi selfish interest din ba zai samu kusantar macen kusa kamar yanda zai idan ba ta yi ba kuma a ce wanda zai kawo masu jini ya dan burkice na wasu lokaci haka to sai kaga ya bijiri ya ce shi a'a shi ba za a yi ba kawai ko kuma akwai wanda zaka ga su dai suna son da iyaye ne ko baki mai da lafiyanki ba zai ce dole sai an yi shi to ba a duba nata yancin kawai ita dai dole ta bi abin da shi yake so yawanci zaka ga mazajen za su kawo su a duba sura antenatal ciki da sauransu amma in aka zo magana haihuwa za a ce a'a akwai wata gwaggwar shi wanda ita ma ai haihuwar ta goma kuma duk a gida ta yi
to an fi son a zauna a gida
to kin ga magana haihuwa da maganan tsarin iyali ne yawanci shine har yanzu ake samun matsaloli akan su ba a ba su yancin su wani abun kuma da yake shi ma a wurin haihuwan da ake samu shine idan aka kawo macen a wani mijin ya yadda ya kawo ta an duba lafiyanta har aka kai lokacin haihuwa to antenatal kuma ya kawo ta haihuwa to amma zai kasance ko dai a wurin haihuwan shi ba zai mai da hankali akan magunguna ba kaga ai ta neman shi ana neman wannan magani ba za ka same shi a wurin ba duk abin da ya kama da sai taba jiwon shi a wannan zaman akwai matsalan poverty to amma kuma ya kamata mace idan dai ya dauke ta da muhimmanci tun tana da ciki kafin wata 7 akan ba da shawaran ka fara saving kana tara wani abun da tunda idan abu ya bijiro zaka iya ka dauka nauyin shi wani ma zaka ga akai an ce a'a yanzu dai mashin ba za ta ma iya haihuwa ba aiki za mata sai ya tsalle ya ce a ta kawo ba za a yi wannan aiki ba shi sai dai a batta ta gwada haihuwa ko kuma ya dauke ta ya je nan duk a wannan yawon da yake dan ya kauce ma wancan din
kuma tana cikin wannan azabar
nan za a yi ta yawo da ita har a je ma wannan matsaloli kamar su yoyon fitsari duk sai su bijiro da sauransu kaga an danne mata haƙinta har an samu wani ciwon sannan shi din ne idan ta samu wannan yoyon fitsari zai ce shi ba zai iya ba sai dai iyayenta su dauka nauyi so ya kamata duk a kiyaye a san cewa mace wata halitta ne na musamman da ya kamata a kula da ita
to wani kira zaki ga mata domin su dauki himmar da kuma azamar kula da ƴancin da suke da shi na maganar lafiyar jikinsu
kira da zama mata shine farko dai su ma san me suke da ƴanci a kan shi iyayenmu mata da mu kuma mata wanda muke kula da masu tasowa da su ma yaran da suke tasowa ya kamata kowa mu san rights din mu wato ƴancinmu na game da auratayya na game da lokacin da ya kamata a yi aure mu san kuma rights din mu na game da haihuwa da kuma decision wato zartar da sanda za a haihu da kuma yawan adadin yaran da mutum yakan so ya haifa da kuma tazara tsakanin su sannan a san rights na neman lafiyar mu
wato ƴanci da yake ta magana
ƴanci na neman lafiyar mu da suke da alaka da dukkan waɗannan abubuwa da za su bijiro a rayuwar mace wato haihuwa da sauransu da kuma neman binciken wasu ciwuwuka da sukan bijiro da to bayan haihuwan duka ya kamata mu san su sannan kuma iyayen mata su ba mu goyen baya akan waɗannan abubuwan saboda koda ma iyayen maza sun kawo shi su san yadda za su lallabi mazajen yadda za a yi musu bayani su gane a taimaka ma yarinya da ke tasowa kuma ya kamata kungiyoyi wanda suke da alaka da waɗannan abubuwan su fito su san meye da meye abubuwan da mata ke fuskanta ta campaigns ta zuwa makarantu
gangami
kala-kala su rinka yi asibitoci ma su rinka kokarin yin abubuwa kamar su wannan social media radio da sauransu sannan kuma gwamnati su ma akwai nasu rawan da za su taka wurin tabbatar da cewa abubuwan da suka danganci lafiya din in ba a sa su sun zama kamar free ba su zanto dai da sauki yanda kowa zai iya same saboda yawanci maza ma da ke bijirewa kamar a ce ta wurin haihuwa din rashi ne yakan sa irin wannan abubuwa to amma in komai ya kasance da dan sauki za a iya samun shi da sauki to za a samu goyen bayan su da sauransu kuma gwamnatin ma ta sa hannu a cikin tallafin waɗannan abu
Kafin mu karkare shirin namu bari mu leka filin kwalamar mu a jihar Damagaram na Jamhuriyar Niger tare da wakiliyar mu Tamar Abari da bakwar da ta gayyato mana.
Wayo Allah tuwo.
Assalamu alaikum shirin yau da gobe. Sunana Saratu Hamza. Yanzu dai misali wanda take so ta yi kananan sana'a na cikin gida kamar su kwakumeti, siloga, su wata aya mai sukari, guja mai sukari. Yanzu dai zumu hara da kwakumeti, ki nemi kwakwaki mai kyau, kike so kwakwaki kika wanke kika gyara, ki nemi rafes din kike gogata, ki rafes din ta da kyau, ki nemi gurin inda ba kura ba tsakuwa, ki shanya ta ta sha iska, ki nemi sukarin ki daidai yanayin yanda kwakwar take, in na kilo ne, in na kilo 1 da rabi ne, ga daidai
kilo da rabi. Kwakwa nawa ake sawa?
Kwakwa kina iya sa ta 12 ko 13 kar kenan, kar yan buhu
kwata ke,
in kwata eh sai ka sa sukari kilo da rabi, ka sa aromatic ko na gari ko na madara,
flavor kenan
eh wanda ka samu, ko na ruwa ko na gari, ka cakula shi a cikin kwakwai
da flavor
eh ka yi kamshi, kike dafa sukarin ki da huye da huye da huye jajjawur, sai ki ka kwakwai ki zuba ki tuka ki tuka ki motsa shi da kyau,
sukarin sai yayi ja,
sai yayi ja ki motsa shi da kyau, in ya soyayya ja in so sai ki sauye, sai ki nemi abu makayi mai kyau ki sauye, ki shiga ɗakin ki ciccibra kayan ki gwanin kyau, kadago 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 ki cika su tunda
to kamar shi kwakumetin akwai wani da na gani kaman farfari ne haka ba irin wannan cibirarran bane
eh wannan shi ma kalar shi daban ce ita yan yanka ta ne kwakwa aiki wancan
manya manya
eh manya manya ake yan yanka ta in ta sha iska sai ki daho sukarin ki kika daho sukarin ki sai a sa ne madara da madara shi ake hada shi wancan
madara cikin sukarin ake sa
ta eh madara cikin sukarin ake sa ta sai a cakula tun da shi ba a barin shi da wuya yi ja hori tas ake yin shi ba a bari ya da kuma ruwa za a sa mishi ya saki kuma kwakwa ita ma ba a shanya ta da lema ake yin ta eh ba sai an shanya ta ba kenan dan sukarin ya kama da madara shi ai hori yake da a kokulla shi
a zuba sukarin cikin suka madara cikin sukarin
madara ake zuba sukari sai an sa ruwa sai a sa sukari sai a sa madara sai a cakula sai a zuba kwakwa in ya dan dahu kadan shi ba a dahwa shi yayi ja shi kenan dahu kamar dahu aya mai sukari ake mishi kenan da ruwa ake dahwa shi aka gama sai yayi hori tas sai a sauye shi bai yin ja sai a kulla shi kwarla goma goma ake kulla shi
sai a
sai
to malama Saratu muna so kuma ki mu kamar yanda ake gujiya mai sukari gyada mai sukari kenan shi ita gyada mai sukari ya ne ake yin ta
ita gujiya mai sukari kike samu gujiya ki mai kyau kika so kuma tiya biyu kuma tiya uku duk da yanda hali ya kama
ban gamsinin fashin ki ba ita gujiya akwai wata wanda take ba fasassa ba akwai wata kuma kwankwatsatsa ce duka tana yi koko akwai wanda musamman take yi
akwai musamman gujiya ta iri wadda ba a hos kamar wadda aka bare ta ita yi kyan gujiya mai sukari dan dai ita ba kullum ba ake samun ta sai katari sai kamar lokacin kamar an tashi shibka ana huddo ta sarai amma in dai ba wannan lokacin bane kenan da irin ta yin mai ma kana iya yin ta bin matsala in ki samu gujiya kika gyara kika hece sai ki zuba ruwa a tukunya ki wanke gujiya sai ki zuba a cikin tukunya in ta dan jima ta dahu ta dahu ta dan dahu ta kama jikinta kika sukarin ki ko dan rabi bakin dai adadin kamar wanda za a zuba ko in tiya daya eh sai ki zuba sukari kilo da rabi tai ta dahuwa eh tai ta dahuwa tai ta dahuwa ta dahu ta dahu da kanta sai ta ringa ja sukarin yana kabri tana dahuwa sukarin yana kabri ruwan yana tsotsiya he ruwan ya kare na jikinta kuma sukarin ya dahu sai ya lige a jikinta kenan sai ta kama jikinta
ana janye wuta ko kotsu
kawai ana yi ana in kinga ta kusa shanye ruwan sai ka rage mata wuta in ka rage wuta in ta yi ta kama jikinta kai da kanka in ka sukarin ta su ta yi kama jikinta sukarin ya shiga jikinta sai ka kwashe ta in ka kwashe ta kuma in ta yi sanyi ka kukulla ta
ai a bar bazata a tabar
a tabar ma ko a tirirka ya kukulla ta ita ma to yanzu kuma zan mu gabatar muku da yanda ake aya mai sukari ita aya mai sukari ita ma an je an auno aya ko tiya biyu ko tiya uku ke kake gyara aiki wani lokacin tana da kura haike wanke ta ma in ta sha iska kina so ki na soyayya aya ko kwashikakka in kina so kina iya soyayya ta ki aya mai sukari in ku kina so shikakka har iloki shikata ta kwana in ta kwana ta kare girma ta shika sai ki zo ki da sukari ki zuwa ta ki chakula da aromatic in kika da sukarin ki yadda huye da huye da hu aiki ko te kin gyara ta kin hudda ta daga ruwan shikakka aya ne za a yi kin hudda ta ta sha iska sai ki kawo nan aiki zuba out kun ya gita motsa iki ta motsa sai ta horitas ta horitas sai ki sauye ta ki maida ta ko te in ta huce ita ma sai ki kokulla ta aya mai sukari kuma aya soyayya he kin soya ta in kika gyara ta kika hudda tsakuwa kika gyara ta in kika hudda tsakuwa kika gyara aiki heki soya ta in kika soya ta heki hece take aishi kika hece take ka aishi kin da sukarinki kin da sukarinki kamar in tiya guda ce kin sa rabi da kar na sukari heki ka dahwa shi in kika dahwa shi da huyayya biki sai kika guje ki aiki zuba kina motsa ita ma ta yi hori tas heki sauye ta in kika sauye ta kika baza ta halu ƙara haske take ya an sa madara kika ida ta yi sanyi in tai sanyi kare yake zo ki ukulla kayan ki za mu gabatar muku yanzu da yanda ake yin loga kika samu guje ki mai kyau ko tiya ɗaya ko tiya biyu ko tiya uku yadda dai halin kasuwa ya kama ki gyara guje ki tas ki sa a makayi mai kyau a niko miki haka niko miki ki nemi sukarin ki in babbar tukunya ce in ta kilo ziki zuba ki zuba kilo guje ki ringa yanko ta guje ki a nike imar kadaddan guje a nike in ta kilo ziki kin san daidai inda ziki kwalho ki sa a kuda koshiya in ta rabin kilo ziki haka nan kuma in ta kilo biyu ce ha ilo haka nan ki nemi buhunki mai kyau ki wanki da wuka da kwalba wanda ziki kada ta in kika nemi wannan daman kin aishe ka yanki a kote da wuka da buhu da kwalba
kin zo ta ko kuma ko
eh ko ka yanzu da buhu ake
okay
eh ki nemi buhunki mai kyau na aiki ki aishe da wuka mai kyau ki nemi sukarin ki ki zuba shi a tukunya daga yanar ki ka sa a tukunya da huyayya ja in yanar ki yi ruwa sai ki yanko nan guje sai ki zuba markadan guje ki a kote ki yanko da koshiya ki zuba sai ki motsa ki motsa kina motsa kina motsa i da mutiya ya gamu yayi jawur daidai yanda kike bukata shi yayi kyau sai ki kwalhe ta sai ki zuba ta a wannan buhun sai ki sa kwalba ki markada shi ki markada shi ki murza shi ya baje a buhun in ya baje daidai yanda ya isa kada ya isa yanka ko ina yi liver gurin sai ki nemi kakki mai kyau ki yanyanka daidai yanda zaki huta kadago ki yanyanka in ta sha iska da yake biki kakkarya ki bi gaba wanda ki yanyanka wannan ki hudda kenan kin yi loga ta kadago
to masu sauraro kun ji dai wannan ita ce loga ko kuma in ce iloka ɗan Najeriya suna ce mata iloka mun gode malama Saratu kenan wadda ta gabatar mana da 'yan kananan sana'o'i wanda mata suke yi a cikin gida wanda ake mai da biye kadago dan a samu a danyi wasu dan cefane ko kuma a dan taimaka ma mai gida ta hanyar saya ma yara wasu 'yan abubuwa dai da suka taso to mun gode malama Saratu
to masu sauraron mu anan kuma muka kawo karshen shirin namu na yau a madadin wadda ta daidaita mana sauti wato Julie Leathers Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya
Gracias.